mita 89.5 da lafiyar madar zamani, sunana Tijani Adamu, inda nake nan a gefen titi a yankin wato karamar hukumar birni kenan, inda muke tare da wani mai kayan miya da kuma kayan masarufi sakamakon yanayin hauhawa farashin kayayyaki da ake ta fama da shi a fadin kasar nan, da muka ji cewa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa wato kusan farashin kayayyaki ya karu da kusan kaso wato kusan cikin kashi uku kenan a bana. To sakamakon dai wasu na ganin cewa hauhawar shi kansa farashin man fetur da yake hawa yake sauka ko kuma yake hawa yake ƙara tashi, wasu na ganin cewa kayan miya ma yanzu sun tsaya baya isa, so suna ganin kamar san musu ake, amma to dan haka ne muka samu wani mai kayan miya mu ji ta bakin sa, tunda an ce dai waka bakin mai ita tafi dadi. Za mu so mu ji cikakken suna.
Da farko sunana Zahardin Abubakar Hassan.
Gashi na ga kana tada kayan miya kuma na gan ka matashi karin kuma wannan sana'a, shin ya kuke gudanar da wannan sana'a ko kuma ci ya ma farashin sana'a yake a wannan yanayin lokaci, hawan suke ko sakon suke tunda wasu suna kokawa?
Gaskiya a zahirin yanzu dai hawa suke, ba kamar da ba, da dai sun fara su kace kuma da aka ƙara farashin man fetur kowa dai ya ƙara kuɗin akan ɗan da ke sayarwa.
Ga yanayin tumatir albasa da nake ganowa da su a tace kayan miyan dai baki daya a wajen ka, kuma inda nake ganin kamar wajen a iya cewa a daidai wannan lokaci wayan kamar ba masu sayan mai jawo haka, to ba kuɗin ne ko kofa ko
ya ga da ma ba kuɗin sau an siyo kuɗin ba sa fitowa, musamman da ta sai mare da albasa su kansu an siyo su kuɗin ba sa fitowa, sai ka ana yi dai maganin ba a yi insha Allah nan gaba za a warware.
Ta sai da albasa sun bi tsada kenan. To ya yanayin kwandon ta sun yake?
Eh ana sayawa buhu ne.
Nawa ne buhun shi?
₦25,000 albasa ita ma yanzu ya kai wani 50 da wani abu.
Albasa kwando ko buhu?
Buhu ne.
Buhu wajen 50 da wani abu
wallahi.
To tattasan fa?
Na gaya ma ₦25,000.
To tumatir fa?
Tumatir ba wuce ₦7,000 zuwa ₦5,000.
To amma gashi yanayin kowa na ta kokawa kowa wajen ku, shin wasu na cewa an je wani wajen ma daga naira 50 ma ba a samu, sai dai abin daga 100 zuwa sama?
Wallahi duk ba duk ana yi ba. Duk ana yi ba a samu.
Ba a samu kenan, ba fita.
Wallahi ba fita.
To na ganka can gefe da kayan masarufi su gari su shinkafa su ya batun da suke.
Da wannan mai shi baya.
Shi mai shin baya nan kenan. Ana ta duka naka ne, kai dai kayan miya ne naka. To amma a karan kanku tunda al'umma tana kokawa, kuna kokarin yin wani rangumi a karan kanku fa?
To ana yi, mun mutum yanzu da 50 za a bashi tunda ya riga ya zo, ba za a ce za a hana shi ba. Ko ba ka tunda zaman ya saba zuwa nan. Ya kamata ba a ce don kaya ta ce ba na kaza ba, dole a bashi tunda ya riga ya zo.
To tunda a kungiyance ni, shin in kun je kasuwa ko ma kuna koka cewa kayakin yana tsada a dinga yi muku sauki ko fa a kawai in kun je mika kuke fito wanda kuka.
To ya za a yi tunda su ma daga can sun samu ƙari ne suke ɗaukowa, sun yi wahala kuɗin wannan sun yi wannan, haka dole su ma a ƙara wani abu, ba a ce za su rufa ba. Kowa dan ya samu riba yake ɗaukowa ba zai ce zai sayar ba a kan kayan sa ko ba ka.
To wani irin haƙuri za ku ba al'umma maginata da mata na gida masu zuwa su kai miya, bani cewa su karba da haƙuri ko kuma kasu da su zo su ga abin ba haka yake ba?
To wannan dai
yaro ko yayi kwange ko yayi ragin kuɗi a da samar da gashi ne,
wannan dai yanayi ne Allah ya kawo mu. Ya kamata mutane su fahimci cewa komai yanzu dai a an samu an shiga wani tsadar rayuwa, sai mutane su ɗan yi haƙuri, ba abu ne mai ɗorewa ba, insha Allah za a samu rangwamen sosai.
To wannan kuna nufin cewa idan yaro aka aiko shi aka bashi kamiya kaɗan, ana ganin kamar ya rage kuɗi abin nan da ake cewa kwange, ba daga shi bane ba kenan?
A ba daga shi bane, daga masu sayarwa ne.
Daga masu sayarwa ne kenan.
Na'am.
To wani kira ake kuma ita kanta gwamnati ta sassauka farashi wajen ganin wannan abubuwan da ya sako talaka ya more abubuwan da ake so?
To malaman ta'adda dai in Allah ya sa man fetur ya sauka, kuma insha Allah zai iya sauka gaba daya.
Na'am. To mita 88.5 da lafiyar muryar zamani, duk da dai a yanzu haka mana tare da shi kuma matashi ne, ko ta ɓangaren sa wani ji hankali zai wa matasa sakamakon shi gashi matashi ne a bakin gefen titi kuma ya tsaya yana gudanar da sana'a sabbi dau abin da girman kai ba.
Na'am. To matasa da ƴan uwana, ya kamata ce mun ba da haɗin kai ganin wannan abu da ya faru, mu tsaya mu duba yanda abin ya shiga, ba wai abu ne mai ɗorewa ba. Idan mutum ya zo zai siya, a ɗan rangwanta masa, a kyauta masa, tunda in abin ya wuce zai dai dawo kanka ne, ba wai wani guri zai tafi ba.
Bakin matasa marasa aikin yi wanda suke zaman kashe wando, in inuwa ta kare su bi ta can, ta kare ya kara binta can wajen, ko kuma sa a dinga kwacen waya ko kuma na su tsaron mutane, mai jan hankali kake?
Gaskiya wannan ba tsari bane, ina jan hankalin matasa ƴan uwana su san me rayuwa take ciki yanzu dan kwace da wani ruwan banza dubba shi kan taka neman kanka shine mafi sauki a tare da kai ina ba su shawara kowa ya kamata isan meye halin rayuwa take ga ciki ya kamata a ce bai kamata ba kana zaune a gari banza kaje nan to wannan ba abu ne mai dorewa abu ne mai kyau ba ina cin su gyara halayensu kuma mutanen kirki su san na kansu wannan shine shawarar zan ba ƴan uwana matasa
mita 88.5 da FM Muryar Zamani sunana Tijani da muka madda na fada cewa a karamar hukumar birni ba a karamar hukumar birni nake ba wato akwan a karamar hukumar Gwale kenan nake kuma a gefen titi mita 88.5 da FM Muryar Zamani sunana Tijani Adamu. Thank you.